Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Litinin ranar 19 ga watan Mayu shekarar jama'a gafarce ne 19 ga watan Yuni na wannan shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya kuma makeri tare da Sahabu Imam Aliyu ne muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya Nana Kashim Shatima ta raba wa masu fama da nakasa kayan masarufi a birnin Maiduguri. Muna da kuma rahoto akan wato ƙarin jam'iyyun siyasa guda biyar da hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da su wanda ake ganin za a dama da su a babban zaben kasar a shekarar 2019. Muna dauke kuma da shirin da rashin tayi wanda Salu Garba zai gabatar. Akwai kuma sakonnin ku da kuka aiko mana sai nasiha ta watan Ramadana, amma duk da haka sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A Ingila yan sanda sun ce wata akori kura ta afka matafiya da kafa a gaban wani masallaci a daren jiya ta kashe mutum ɗaya da jikkata wasu goma. Prime Minister Britania Theresa May ta ce hukumomin kasar suna daukar batun a zaman harin ta'addanci, ta kira lamarin da cewa mummunar al'amarin. Hukumomin kasar suka ce jami'an tsaro sun kama matukin motar dan shekaru 48 da haihuwa wadda jama'a suka tsare kafin zuwan jami'an tsaron. Har zuwa safiyar Litinin din nan jami'an tsaro suka ce babu karin wani ko wasu da ake tuhuma da hannu a wannan hari da aka gano. Mutumin da aka kashe nan take mutu bayan da motar ta afka musu. Karun Khan, babban sakataren kungiyar musulmi ta Ingila, ya ce bisa la'akari da bayanai da shaidun gani da ido suka bayar, matukin yana da kyamar musulmi.
Wani harin ta'addanci da aka kai akan wani wuri an yawon bude ido a bayan garin wato birnin kasar Mali ya halaka mutane biyu, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron kasar ya yi bayani jiya Lahadi. Mutum na farko da harin ya rutsa da shi mutumin Faransa ne dan asalin kasar Gabon. Muna kokarin tantance inda mutum na biyu ya fito, inji Baba Sise wanda shine kakakin ma'aikatar tsaron kasar. Yan bindigan sun kutsa wurin yawon bude ido dake Dograkoro mai farin jini ga 'yan yawon bude ido na kasashen yammacin duniya bayan garin Bamako suka yi garkuwa da wasu mutane. Dakarun kasar da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun killace yankin.
Wata mummunar gobarar daji a kasar Portugal ta halaka mutane akalla 61, galibin su wutar ta halaka su ne suna cikin motocinsu. Rahotanni sun ce akalla wasu mutane 59 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta barke yayin da kasar take fama da zafin rana mai tsanani da kuma tsawa amma babu ruwan sama. Prime Minister kasar Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga jiya Lahadi. Jami'an kasar suka ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana su yaƙi wutar da ta tashi a yankin Pedregal Grande mai tsaunuka da ke tazarar kilomita 150 daga birnin Lisbon. Kasashen Faransa da Andalusia ko Spain za su aiki da jiragen sama masu aikin kashe wuta kamar yadda dai hukumomi suka yi bayani. Hakanan ƙungiyar tarayyar Turai tana ƙoƙarin ta bullo da wani shirin agazawa ƙasar.
Zaɓen da aka yi a Faransa na baya-bayan nan mutane ba su fito ba ainihin. Duk da haka jam'iyyar shugaban kasar Emmanuel Macron ta sami gagarumin rinjaye na wakilai a majalisar dokokin kasar a jiya Lahadi. Sabon jam'iyya mai mulkin kasar mai ra'ayin tsakatsaki tana samun gagarumin rinjaye bayan da aka kusa kammala kidaya na dukkan kuri'u. Jam'iyyar shugaba Macron da kawayenta za su lashe kujeru 355 zuwa 425 a majalisar kasar mai kujeru 577. Wannan nasara za ta baiwa shugaba Macron da wato damar zartar da alƙawarin sauye-sauye da ya yi ta fuskan wato dokokin kwadago mai tsanani da kuma tsarin tallafi da aka jima ana aiki da shi a kasar. cikin sauki jam'iyyar shugaban Macron ta doke sadannun jam'iyyun kasar wanda suka jima suna samun rinjaye a majalisar dokokin kasar.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Wani jirgin yakin Amurka ya harbo jirgin yakin Syria jiya Lahadi bayan jirgin na Syria ya kai harin bam akan mayakan saka dake samun daurin gindin Amurka a fafata wadda ake da jan kungiyar ISIS. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta faɗa jiya Lahadi cewa jirgin yakin Syrian samfurin SU-22 ya jefa bama-bamai kan mayakan saka waɗanda suke aiki da rundunar taron dangi kusa da garin Dafka. Nan da nan dai wani jirgin yakin Amurka samfurin Super Hornet ya maida martani ya harbi jirgin na Syria. Babu bayanai kan makomar matukin jirgin ko dada har da ma waɗansu. Tun farko sojojin na Syria sun kai hari akan mayakan sa kai da ke samun goyon bayan kasashe da suke taron dangi a gari da ake kira Jadin. Suka jikkata mayakan sa kan suka kore su daga garin. Amma jirgin yakin rundunar taron dangi karkashin Amurka ta hana dakarun na Syria dannawa cikin garin na Jadin.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Bardo, Najeriya, inda uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Nana Kashim Shatima ta yi alƙawarin tallafawa da kasassu da marayu da magajiyayyu a jihar. Uwar gidan gwamnan ta yi wannan alƙawari ne a lokacin da ta raba wa masu fama da nakasa kayan masarufi a birnin Maiduguri. Ga wakilinmu Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Da an san cewa kuna hakuri da yanayin inda dukan muka tsinci kanmu. So a gaskiya za mu iya wa gudan karfinmu mu tallafa ma especially ku da nakasassu din. Dan Allah ƴan uwa ai hakuri.
Hajiya Amma Abubakar da ita ce babban sakatare a ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno, wanda kuma ta yi min ƙarin haske game da taimakon da suka baiwa na kasassun kamar haka.
To mai girma matan gwamna daman through her foundation, Sword Foundation, ta sha ba da tallafi ma organizations da yawa, amma yanzu za ta ba na kasassu ne. A cikinsu akwai gurage, akwai makafi, akwai kuramai, akwai kuma masu kuturta. Ta ba su shinkafa buhu 200, sugar 200, ta ba su hatsi buhu 50 da kuma masara buhu 50. Sai ta ƙara musu da kuɗi 500,000 saboda su samu su sa a mota su ka gidajensu.
To wayya waɗannan nakasansu ke ji ne game da wannan tallafi?
Ni ne sunana Umar Muhammad, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar nakasassu na jihar Borno. Gaskiya da muna ji ne a wasu gurare yau Ubangiji Allah ya kawo mana shi zuwa gida. Gaskiya mamarmu Hajiya Nana Kashim Shatima Allah ya saka mata da alheri. Don abin da ta yi mana ba za mu taɓa mantawa ba a cikin tarihin rayuwanta. Don koda wa shekara da ya wuce ta dube mu ta taimake mu cikin ikon Allah. Wannan kuma ta mana gagarumin taimako a halin da mutane suke neman taimako cikin ikon Allah.
Kamar kungiyar ku na nakasassu, gashi na ganku kuna da dama anan. Za ku kai ku wani membobin ku?
Abinda ake da shi kiyasi a jihar Borno ana da kiyasin 49,500 da wani abu. Amma wanda suke Metropolitan Council a lissafi mu 4,653.
Kamar kuna samun irin wannan taimako dama ko kuma wannan?
Ba ma samun irin wannan taimako. Ainda ana samun irin wannan taimako halaye da mutane suka samu kansu a ciki ba za su samu ba. Shi yasa muke kira da kungiyoyi da masu hannu da shuni su ma su bi irin taimako da tai su ma su taimaka mana.
Okay, sunana Adama Balla, the National Women Leader, Joint National Association of Persons with Disability.
Mutanen da suke fama da kasance suke ce shugaban kungiyar mata kenan.
Na,
ya kuke ji ne game da wannan taimako?
Ah, sai dai mu ce alhamdulillah. Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya mayar mata da gurbin shi ninkin baninkiya, sannan kuma Allah sadaɗi ana yi. Kuma dai aka ci olivatus act for mu, muna so ake yin wannan hidima akai-akai yawai tsakanin wannan Ramadan da Ramadan na gaba. Aida nisa ko da za na ɗan tunawa bayan wata uku wata shida bara mu ƙiba, amma ƙarshen ta dai mu dai abinda muke bukata lasting solution da za ɗan ɗaura mu akan stephen na wata-wata da zai mana solving problem.
Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Aka Allah ya so lawarin da ya bar damun ku, yanda duk ya fara wai dubin sai ya sauya shi wa kuma
Jumada La'agaida Haruna Dauda. Hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da rajistar sabbin jam'iyyun siyasa guda biyar wanda ya kawo adadin jam'iyyun siyasar kasar zuwa 45. Ana sa ran waɗannan sabbin jam'iyyun za su shiga takara a babban zaben kasar shekarar 2019. Nasiru Adamu Ilhikaya yana da ci gaban rahoton.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika sabbin jam'iyyu biyar rajista a wani taro a yalkwatar hukumar dake Abuja. Jam'iyyun da sun hada da Action Democratic Party ADP, All Democratic People's Movement ADPM, Advanced People's Democratic Alliance ABDA, New Generation Party of Nigeria NGP da kuma Young Progressive Party YPP. Shugaban hukumar zaben Professor Mahmudu Yakubu ya bukaci jam'iyyun su ba kowa damar damawa da shi a jam'iyyun. Kazalika su gujewa ko a mutu ko a yi rai a lamuran zabe ko siyasa.
Sabarka jama'a suke zaben shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. To me amfanin hayaniya? Ai ta fada ai ta buge-buge. Siyasa ka fadi ra'ayinka ne wannan ya fadi nasa. Amma alƙalan da su yi hukunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranan zabe.
Yakubu Shandami shine shugaban sabuwar jam'iyyar matasa YPP.
Shi yasa muka ce mun gaji da al'amuka da yake a ƙasar abubuwa da manyan nan suke yi daga 1960 har zuwa yau har yanzu matasa mu suna wahala. Shi yasa muka kawo na jam'iyya.
Ni sunana Engineer Yabagi Yusuf Sani, ni ne National Chairman na ADP. Kasanga tana cikin wata hali na laho da walakota. Amma abin da ya jawo wannan shine gwamnati da ke ci yau ba su san yadda za ta tafiyar da harkokin gwamnati ba. Abu ne kaman a haukace.
An ga mu karaban shugaban rikon PDP Ahmed Makarfi a kafa sabuwar jam'iyyar ABDA da hakan ya jawo raɗaɗin samun zaɓin jam'iyya baya ga PDP ga masu adawa da Sanata Alimadu Sharif. Jami'in labarun kwamitin rikon daiwa dai ya musanta hasashen amma ya ba mabiyansu shawarin tsayawa takara a sauran jam'iyyu wajen zabukan cike gurbi ko kananan hukumomi a jihohin da suka amince da 'yan takarar PDP na shugabancin Sharif. Jam'iyyun dai sun dau haramar yunkurin kawar da APC a zaben 2019 in Allah ya kai mu. Sakataren APC Mai Malabu ni ya ce inda ba ƙasa ake gardamar kokawa.
Saboda ƙasar nan halin da take ciki yanzu kowa ya sani yadda aka lalata ta aka sace mata duki aka kusar da ita. Kudirin da shugaban Muhammadu Buhari ya dauka kudiri ne na ento 'yan Najeriya daga halin da suka shiga ciki ento kasan ya dawo mutuncin ta daram da take yadda aka santa a duniya.
Najeriya dai yanzu na da jam'iyyu 45 masu rajista sai kuma wasu kungiyoyin 300 da ke neman rajista. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da la'agaida Nasiru Adamu Ilhikaya yanzu kuma ga wannan wakar a shakata da ita.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba. Ubana za yaron zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake tari da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sau wace da saka baba ne yau na shagiya da saba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne hanna sau ka da bindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne.
Gaida na ziyarar zamani waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3 kenan da minti 14 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Filin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Tun watan Disamba bara ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisun tarayyar ƙasar kasafin kuɗin bana. Kasafin ya kamata ya fara aiki ne ɗaya ga watan ɗaya na wannan shekarar. To amma hakan bai samu ba saboda jinkirin da kasafin ya samu a majalisun tarayyar ƙasar sai makon jiya ne ya zama doka. ana iya cewa kasafin ya makara da watanni shida. Da wannan makarar shi menene bejen yan Najeriya kan kasafin? Ga abin da wasu suke cewa.
Sunana Dauda Dodo. To, muna fata dai yanda aka faɗa a auyatar da abin da talakawa za su ji daɗi. Domin sau da yawa akan yi haka so a zo a ƙare wata shekarar ta dawo ma ba a san abin da aka yi ba.
Kamar me da me kake son a mai da hankali a kai wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi?
Ai, malam Hassan, abin ba ta faɗuwa. Kawai abubuwa da yawa. Ka ga na ɗaya dai matsalolin hanyoyi kuma yanayi yanda muke ciki na ƙasa. Gwamnati ta dan miƙa hannu mu talakawa mu samu dan abin da za mu sa a bakinmu. Babban fatan mu kenan.
Ni sunana Muhammadu Budaji sarkin Hulanin ƙasar Sain nan.
To menene fatanka ga kasafin kuɗin da mataimakin shugaban ƙasa ko kuma mai riƙon shugaban ƙasa ya sanya ma hannu?
To fata na dai yana da yawa dangane da budget din ga.
Ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin fatanka?
Insha Allah. Na ɗaya, don Allah budget din ga da an kai, don Allah shugaban ƙasa ya sa hannu zuwa ga jahar hanyoyin ga hanyar da haɗa kudu da arewa. Gadojin nan duk sun rube sun lalace. Shekaran jiya ba da dadewa ba. Gadar ta tabu, ta fada, trailer da kanta da waje mota uku sun fada ciki sun nuke. Wanda yake wanga abu budget din ga kudaden nan don Allah ka dauke su cewa a kama wani shanshayi da wasu shaye-shaye can da wasu tahe-tahe waɗanda ba su dace ba. Don Allah a bi hanyar da anka bi anka jara hanyoyin ga domin nan talaka na unhana kuma yana ɗaya daga cikin abin da ka jawo mu shugaban ƙasa farin jini.
Sunana Mike kuma ana ce min mai haski.
To Mike, menene kake son a yi da kasafin kuɗin Najeriya da aka samu hannu?
Abin da muke so wata a kawo abinci don yinwa ya yawa a Najeriya yanzu. Babu abinci, a yawa da abinci, abinci ya shigo. To ɓangare noma a sa kudi, ga ɓangare karatu a kashe kudin a hanyar da ya kamata a kashe su.
Sunanmu Abdulsadiq. Yanzu a Najeriya yanzu kowa bai ci abinci ba. Ka san abu da yake faruwa yanzu, ka san yanzu ba kudi a Najeriya. Kana ji ko ifito da kudin, ka san kowa ko kai yake yi. Kana ji ko ifito da kudin kowa ya samu lahaya. Kamar yanzu ba abinci ba kudin. Ka ga masala yanzu, ka ga abu da kan yi da abu da muna zo yin yanzu dan Allah governor ko mene baba. Yawa, itimaka kowa da Allah. Kana ji ko ifito da kudin.
Yanzu bari mu ji abin da wani masanin tattalin arziki ya faɗa a cikin firar da yi da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya.
Ina tare da Yushau Aliyu, masanin tattalin arziki a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau, kamar yadda kowa ya sani, mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya sanar da koko ya sanya ma hannu kan kasafin kuɗin Najeriya na bana 2017 da ya kai tiriliyan 7.4. Tambaya ta farko, shin menene tasiri illa ko rashin illa sa hannu a makare? Yanzu za a ce kamar shekarar ta yi wata shida, shin zai shafi kasafin kuɗin ko kuma akwai bambanci tsakanin shekarar kuɗi da kuma shekara ta kalanda?
Akwai bambance-bambance da dama, amma wannan sa hannu na mukaddashin shugaban ƙasa wani sabon shafi ne a tarihin kasafin kuɗi a demokradiyya ta Najeriya, wanda yake shine na farko, wanda kuma akwai dalilai masu yawa wanda hukumomi suka sani da kuma wanda mu masu sharhi muka gani. To amma bambance-bambance ya danganci wanda aka ɗauka ne. Shi dai kasafin kuɗi ana yin sa ne da domin shekarar kuɗi. To wannan shekarar kuɗin kuma a ɓangaren Najeriya tana fara daga 1 ga watan Janairu ne zuwa 31 ga watan Disamba. To in son samu ne kasafin kuɗin Najeriya, duk halin da za a cika kamar yadda zamanin sojoji idan za su karanta kasafin kuɗin a 1 ga wata suke karanta shi, saboda baya zuwa wurin wani ɗan majalisa ko kuma aikatar kuɗi da za ta shirya kasafin kuɗin a ba hukumar sojoji su kuma su karanta ma 'yan ƙasa su ci gaba da aiki da shi.
Wato dole Yusuf sai ka yi ƙarin bayani a ƙara fahimtar yadda lamuran nan suke, musamman ma wato in akwai wata illa da za a samu ko ko wani ƙalubale kan yadda ake ɗaukan dogon lokaci kafin amincewa da kasafin kuɗin shekara.
To shi kasafin kuɗi ƙalubalensa na farko shine lokacin da za a fara shirye-shiryen gabatar da shi. To a lokacin da ya fi kamata, in dai za a ɗauki 1 ga watan Disamba a matsayin shekarar kuɗi, ranar farko na shekarar kuɗi na kowane shekara, to wannan kasafin kuɗin ya yi latti sosai. Illar lattinsa kuma shine na farko, duk tsare-tsaren da aka yi akan farashi ake yinsu. to idan ba a yi shi a cikin wannan shekarun ba aka samu canjin alƙaluma na farashi to zai shafi kasafin kuɗin na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai yanayi wanda Allah ya yi ƙasa daidai, akwai lokacin sanyi, akwai lokacin rani, akwai lokacin damina. To idan aka yi kasafin kuɗi aka buga lattin shi duk inda ya kamata a yi hanya lokacin da ba ruwan sama, in aka samu ruwan sama wannan zai zama lalura wajen gabatar da kasafin kuɗin. Yanzu sai a ce to za a yi hanyoyi, to motocin da in sun je su aikin hanyoyin an sa kasafin kuɗin lokacin da ake ruwan sama, motocin za su kafe, ba za su yi aikin da ake bukata ba. Kaga an samu matsala na farko farashi, canjin farashi. Na biyu an samu canji na yanayi. Haka kuma ita kanta siyasar ƙasa, ko da wani lokaci akan yi sauri a gabatar da kasafin kuɗi idan ana zaman lafiya. Sai ka ɗauka misali kaman ƴan shekarun baya ana zaune kwatsam sai aka samu ɓarkewar rikice-rikice musamman abin da shafi na Boko Haram, wanda ya sa dole kasafin kuɗin da aka yi na wani yanki saboda tsinkewar rashin zaman lafiya dole a watsi da kasafin kuɗin, a nemi lafiyar mutane, a koma wani ɓangaren. To irin wannan yanayi ya sa ko da wani lokaci ake kulawa da bin dokokin kasafin kuɗi na wajen shirya shi, shine ma'ana hukumar ma'aikatar yin kasafin kuɗin ita kanta wanda gwamnati ta kirkiro da hukumar kuɗi ta ƙasa su zauna su shirya kasafin kuɗi da wuri. In sun shirya su gabatar ma da shugaban ƙasa, wannan an samu matakin farko kenan. Sai kuma matakin da yake bi wajen amincewan 'yan majalisa, shi ma wannan an samu matsaloli. Matsalolin kuma ya haɗa da cushe-cushe saboda daman da aka samu na dogon lokaci ya ba da dama a yi cushe-cushe a yi abin da aka ga dama. To amma a kullum aka rage wannan lokaci na shirya kasafin kuɗin da gabatar da shi, to zai rage waɗannan abubuwa su ne lalurar da ke samun kasafin kuɗi. Haka kuma na uku, bayan an gama shi duk waɗannan majalisa ta amince, sai kuma wajen gudanar da shi da kasafin kuɗin. To a kullum abin da za a gudanar da tattalin arzikin ƙasar karɓo shi ake, kuma daidai shirin da kai ma shekaran, kai kuma kana duba kuɗin da zaka kashe, kana duba kuɗin da zaka samu. To ya fi sa natsuwa wajen nema ma gwamnati kuɗaɗen da take bukata na gudanar da ayyuka in an yi sa da wuri. A bisa kawai yanzu misali an sa kasafin kuɗi a watan June misali, kaga abin da ya shafi January, February duka ya koma wani kasafin kuɗi na baya wanda bai daidai da shekaran ba. Saboda haka dole yana da kyau a koma tsari. Mun sha wannan kiran kuma abu ne mai sauki. Saukinsa shi ne masu shiryawan ne tunda aikinsu kenan za su koma su zauna su tsara shi da wuri, masu gabatarwan su gabatar da wuri, masu dubawan su duba da wuri, sai kuma masu gudanarwan su kuma su gudanar akan yadda aka tsara.
To madalla Malam Shau Aliyu da Malam Nasiru Adamu Ilaikaya, masu sauraron mu abin da ya sauka kenan yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka daidaita mana sauti, Nisa Lugarba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya, a sha ruwa lafiya, sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya.
To ma dalla, yanzu kuma lokaci ya kai da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sahihin Hausa na muryar Amurka, mai magana Bako Muhammad daga Yashiwa jihar Yobe. Yau ne za a yi na shine ina taya yan uwa musulmi murna da ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadan. Sannan kuma ina kira ga yan uwa musulmi a wannan kwanaki da muka shiga na goman ƙarshe, mu yi amfani da wannan dama mu yi addu'o'i mu roƙi Allah matsaloli da ke addaban mu a ƙasar nan, kamar matsalolin tsari na masu garkuwa da mutane na masu tada bama-bamai a garuruwa, Allah ya kawo mana sauki. Sannan kuma mu sake amfani da wannan dama mu roƙi Allah ga duk wa'ansuwan da suke wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa. Alal misali kamar yanzu babbar barazanar mu a ƙasar nan ita ce 'yan kasuwa, su suka zama barazana. Da ɓarayin zero su ne barazana a ƙasar nan, yanzu barazanar mu kuma ta dawo kan 'yan kasuwa. Tun da gashi dala tana sauka amma kaya farahin sai daɗa hawa suke. Wannan ya nuna cewa akwai wani falo na zagon ƙasa da ake wa ita kanta gwamnati. Saboda haka mu yi amfani da wannan dama, duk wanda zai yi wa ƙasa zagon ƙasa ya kawo wani manufa da zai jefa rayuwar talaka a cikin halin hawaye. Allah ya rusa shi, Allah ya rusa shi. Amin. Assalamu alaikum. Mai magana Bako Muhammad daga Kashiwa Jariwa.
To madalla, yanzu kuma ga sakon watan Ramadana daga Malam Muhammad Ridwan a birnin Kumasi, Ghana.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a musulmi na duniya duka baki daya, kamar yanda bai boye muna ba, yau muna azumi kwana 23, mana mun shiga 10 ta karshe kenan, wanda Ubangiji ya alkawalin cewa zai antar da bayinsa daga fadawa a cikin wutan jahannama. Akwai wata dare wanda yake Ubangiji ya ajiye ta, dare ne musamman saboda Ubangiji ya kaddara alheri, ya kaddara rayuwa, ya kaddara mutuwa, ya kaddara arziki, ya kaddara haifuwa, ya kaddara duk wani abin da yake zai abku shekara mai zuwa. Kuma akan haka nan, akwai ibada ta tahajjudi, akwai ibada ta sallan dare wanda yake ya kamata mu tabbatar da shi, saboda Allah ya dacar da mu daga da dacewansa mu samu haduwa da wannan dare mai girma. Wannan dare mai girma kuma ana samun shi ne a 21 ta wannan wata, 23 wuturi kenan, 25, 27, 29 ake samu. Saboda shi jama'a muzari damsi in ta kai irin wannan lokaci, annabi na salla ne har kafafunsa duka ya kumbura. Aka tambaye shi Nana Aisha, amaryansa tace masa, yaya kai ko kake yin haka? Yace, awala akuna abdan shakura, bazan zamo bawa mai godiyan Allah ba. So shi mu fito kwan mu da korkwatan mu, mu yi ibada, mu bautuci Allah, mu koma zuwa ga Allah. Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba Wasaba, limamin Hausawa, Tafu, Kumasi, Ghana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla, yanzu kuma lokaci ya kai da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Ingila yan sanda sun ce wata akori kura ta afka matafiya da kafa a gaban wani masallaci a daren jiya ta kashe mutum daya da jikkata wasu goma. Prime Minister Britania Theresa May ta ce hukumomin kasar suna daukar batun a zaman harin ta'addanci, ta kira ramalin da cewa mummunan lamari. Hukumomin kasar suka ce jami'an tsaro sun kama matukin motar dan shekaru 48 da haihuwa, wanda jama'a suke wurin suka tsare shi kamin zuwan jami'an tsaro. Babban sakataren kungiyar musulmi a Ingila Mr Khan ya ce bisa wato bayanai da shedun gani da ido suka bada, alama mutumin ya da kyamar musulmi. Wani harin ta'addanci da aka yi kan wani wurin kyanyawan bude ido bayan babban birnin kasar Mali ya halaka mutane biyu, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron kasar ya bayani jiya Lahadi. Mutum na farko da harin ya ritsa da shi mutumin Faransa ne, dan asalin kasar Gabon. Muna kokarin tantance inda mutum da biyu ya fito, inji Baba Sise, wanda shine kakakin ma'aikatar tsaron kasar. Jan bindiga sun kotsa cikin wurin yawon bude ido ne da ke wuri da ake kira Dogora Koro, mai farin jini ga yan yawon ido musamman daga kasashen yammacin duniya, kuma suka yi garkuwa da waɗansu. Wata mummunar gobarar daji a kasar Portugal ta halaka mutane akalla 61, galibin su wutar ta halaka su ne suna cikin motocinsu. Rahotanni sun ce akalla wasu mutum 59 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta barke, yayin da kasar take fama da zafin rana mai tsanani da tsawa amma babu ruwan sama. Prime Minister kasar Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3 daga jiya Lahadi. Jami'an kasar suka ce an tura daruruwan yan kwana-kwana domin yaki da wannan gobara. Zaben da aka yi a Faransa na baba na mutane ba su fito ba ainun, duk da haka jam'iyyar shugaban kasar Emmanuel Macron ta samu gagarumin rinjaye na wakilai a majalisar dokokin kasar a jiya Lahadi. Sabuwar jam'iyyar mai mulkin kasar mai ra'ayin tsaka-tsaki ta samu gagarumin rinjaye bayan da aka kusan kammala kidaya kuri'u. Jam'iyyar shugaba Macron da kawayenta za su lashe kujeru 355 zuwa 425 a majalisar kasar mai kujeru 577.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokacin hantsin. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu tare da sauran sabbin shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da kuma wanda ya bada umarni Malam Sidi da injiniyar mu Malama Zainab Babaya kuma kirini ke sallama, a huta lafiya.